Taken bikin na badade shine sa ido akan hukumomi domin tabbatar da adalci da kuma bin doka da oda. A sakonsa na bana domin girmama aikin yan jaridu da tabbatar da yancin su a duniya, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya kira ga gwamnatoci daban-daban da su taimaka wajen ƙara ƙarfi da yancin yan jaridu da kuma da bada kariya gare su ta yadda za a samu yancin faɗin albarkacin baki da kuma gaskiya. A cewar Majalisar Dinkin Duniya dai, domin samun wadatacce ko kuma buƙatar cimma burin buƙatun ƙarni, dole ne a yi aiki da yan jaridu kafaɗa da kafaɗa domin tabbatar da nasarar wannan ajenda. To koya al'ummi daban-daban ke ganin aikin na yan jaridu? Ga dai ra'ayin wasu masu mu'amala da ayyukan na yan jarida da kuma su kansu yan jaridan game da ayyuka a tarihin Najeriya.
Wato zaka ga ɗan jarida wani lokaci ya je neman bayanai a wurin wasu, misali ko kuma a ma'aikatan gwamnati, kana neman bayani sai ka ga ana wato ma sanyi-sanyi wajen baka bayanin, saboda ana ganin cewa kaman ko ka zo neman wani siri ne da zaka faɗa ma mutane, ko kuma waɗannan da kake neman wannan bayani daga wajensu kila akwai wani ɗan amundahana da ake a ɗan wurin da ba su son su faɗa ma gaskiya al'amari.
To yau ne ranar yan jarida. Yan jarida dai mu masu shauraron rediyo musamman sashen Hausa. To yan jarida dai suna da muhimmanci kwarai a gare mu da ma duniya baki ɗaya. Komai ta hannunsu ne muke ji. Duk abin da yake kai mu makaranta ce a gare mu. Saboda me? Saboda anan muke jin komai a gare su. Ba mu kai ba kai makaranta baka so, amma kuma duk suka zo za su fassar komai. Muna biye da su. Saboda haka akwai muhimmanci kwarai da gaske a gare mu a ma duniya baki ɗaya.
To ya kake ganin dangantaka tsakanin yan jarida na Najeriya da gwamnati?
Yawwa, abin da yake akwai min mu masu shauraron rediyo ne, ana tsawwala musu a duniya baki ɗaya, kai ko a Najeriya ma, ko da zaɓen nan na bayan nan na gwamnoni, naga inda ko kuma mun ji tunda masu shauraron ne an dan fara musguna musu a Kano. Saboda haka zan kira ga gwamnatin tarayya da ma gwamnoni, su waɗannan yan jarida suna da muhimmanci a yi a gare su. Komai ta gare su ne za a ji, kuma duk abubuwan da yake akwai su ne za su tallata. Su suke tallata su, su suke musu komai. To kuma aka zo wajen aiki kuma sai ana bari ana walakanta su, bai kamata ba.
Kididdiga da kwamitin da ke kula da kare haki yan jaridu na duniya ya fitar a bara dai, ya nuna cewa yan jaridu 53 ne aka kashe a lokacin gudanar da ayyukansu a sassa daban-daban na duniya, abinda kuma yasa shekara ta 2018 kasancewa shekara mafi hadari ga yan jaridun duniya a shekaru uku da suka gabata. Kasashen duniya irin su Afghanistan, Syria, Iraki da kuma Turkiya na cikin kasashen duniya da yan jarida ke fama da tasku. Ko a bara ma dai wani dan jarida Washington Post dan asalin kasar Saudiya, Jamal Khashoggi, an kashe shi a ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Turkiya, inda kuma ake zargin hukumomin kasar Saudiya da hannu a ciki. A bara ma dai a nan Najeriya, sai da aka matsawa hukumomin tsaro wajen sake wani dan jarida mai suna Jones Abiri, dan jaridan kuma da aka ba da labarin sake kama shi a farkon wannan mako. To sai dai kuma rahotanni da ke fitowa na cewa jami'an tsaron na cikin gida SSS sun sake sako shi. Sau da yawa dai hukumomin tsaro da kuma gwamnati na zargin yan jaridu da bayyana labaran sirri wanda ke barazana ga ƙasa, a yanda bangare ɗaya kuma yan jaridun ke kare matakan da suke ɗauka na bada labaran da hukumomi ko jami'an tsaro ba su so a bayyana. Babangida Cifirin, murya Amurka daga Lagos.